Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 60, mita 41, mita 31, sai mita 25. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta gidan rediyon muryar Amurka na VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad Fara'a da LOL da kuma Niya FM. Ana kuma iya jin mu yanzu nan ko duk lokacin da aka bukata ta internet ko yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Ibrahim Alfa Ahmed da sauraron abokan aiki daga Washington DC ke fatan yana lafiya. Yan sanda a Niger sun kama wani jagoran kungiyar yan kasuwa biyo bayan wata tarzoma. Muna da bayani kan wannan. Kamar yadda muka saba kowane dare sabar muna tafi da shirin tsintsiya da kuma na zauren dattawan arewa. To amma duk sai bayan kun ji labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. A yau asabar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce dakarun kasar sun karbe ikon wani sansanin kungiyar Boko Haram da ke cikin dajin Sambisa wanda ya kasance tunga ga mayakan. Shugaba Buhari ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da ya fitar inda ya ce kwace wannan sansani mai suna Camp Zero wani sabon babi ne a yankurin da ake neman kushe mayakan kungiyar waɗanda suka mamaye dajin mai girman kilomita 1,300 dake arewa maso gabashin jihar Borno. Sai da sanarwar ba ta ce komai ba dangane da makomar shugaban kungiyar Abubakar Shekau wanda ake tunanin yana wannan sansani. A yan kwanakin nan kungiyar ta Boko Haram ta zafafa har-haranta bayan wasu watanni da aka kwashe ba a ji duriyarta ba a yakin da take yi na kusan shekaru 7 wanda ya halaka mutane sama da 20,000. Hukumomi a Tunisia sun kama wani dan uwan mutumin da ake zargi da kai hari a Berlin a wata kasuwar da ake ci ta Kirsimeti tare da wasu mutane biyu da su ma ake zargin yan kungiyar IS ne. Waɗannan mutane uku ana zarginsu da alaka da Anis Amri a cewar ministan cikin gida a Tunisiya. Ana kuma kyautata zaton suna da alaka ta kut da kut inda suka kitsa harin na Berlin da ke ƙasar Jamus a cewar wata sanarwa da ma'aikatar cikin gida ta Tunisiya ta fitar. Rahotanni sun ce an kama su ne a jiya Juma'a. A ɗaya ɓangaren kuma ɗaruruwan mutane ne a Tunis babban birnin na Tunisiya suka bazama a kan tituna a yau Asabar inda suka gudanar da gangamin nuna ƙyamar ayyukan ta'addanci. Masu gangamin sun yi kira ga hukumomin Tunisiya da su maido da duk wani ɗan ƙasar da ke ƙasashen ƙetare da aka tabbatar yana da alaƙa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda domin a tuhume shi. Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya fara ɗaukan matakan diplomasiya kan ƙasashen da suka goyi bayan ƙudurin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya nemi Isra'ila da ta dakatar da gine-ginen da suke yi a yammacin kogin Jordan da kuma gabashin birnin Kudus. A yau Asabar, Prime Minister ya umarci jakadinsa na New Zealand da na Senegal da su koma gida domin tuntuɓa, saboda ƙasashen biyu sun buƙaci a kada ƙuri'a kan lamarin baya ga ƙasashen Venezuela da Malaysia. Amma da farko Masar ce ta fara gabatar da wannan buƙata ta dakatar da gine-ginen da Isra'ila ke yi, amma ta janye a ranar Alhamis bayan wata tattaunawa ta wayar talho da shugaba Abdul Fattah al-Sisi da zababban shugaban Amurka Donald Trump suka yi. Amurka dai ta ɗauki wata matsaya ce da ba a taɓa gani ba yayin da aka kada ƙuri'ar wato ta hau kujerar 'yan ba ruwanmu. Wannan matsaya da aka cimma a kwamitin sulhun san bai yi wa Isra'ila daɗi ba, su kuwa Falasɗinawa farin ciki suka nuna da ƙudurin majalisar wanda zai hana Isra'ilan ci gaba da gine-gine a yankunansu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar ECOWAS ko kuma Siriya wata bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta yi barazanar yin amfani da ƙarfin tuwo wajen kawar da gwamnatin shugaba Yahya Jammeh na Gambiya. Muddin ya ƙi sauka daga kan mulki idan wa'adinsa ya ƙare a watan gobe. Ya kuma ƙara da cewa an zaɓi ƙasar Senegal a matsayin wacce za ta jagoranci kawar da gwamnatin ta Jammeh domin ita ce ƙasa da ke kewaye da Gambiya ta ɓangarori uku. Kodayake a baya ƙasar ta Senegal ta ce ɗaukar matakin soji shi zai kasance zaɓi na ƙarshe a yankuran da ake yi da ƙoƙarin shawo kan rikicin siyasar ƙasar ta Gambiya. Shugaba Yahya Jammeh wanda ya mulki Gambiya na tsawon shekaru 22 a baya ya amince da shan kayi a zaɓen da aka yi a watan Disamba, amma daga baya kuma sai ya ce an tafka maguɗi a zaɓen. A dai ranar 18 ga watan Janairun shekarar 2017 wa'adin shugaban na Gambiya zai kawo ƙarshe. A Siriya, ɗaruruwan mutane da suka tsere daga birnin Aleppo sun koma suna duba gidajensu da aka daidaita bayan da mayakan 'yan tawaye suka fice daga birnin a ranar Alhamis. Mazauna birnin sun bi ta ungwanin da ba a bi a da a lokacin ganiyar wannan fada domin kaiwa ga gidajensu da zimmar ko za su samu su kayayyakin amfani da suka saura.
Labaran duniyar kenan aka saurara. To madalla. Zamu faro daga Niger inda ƴan sanda suka kama Alhaji Sani Shekarau wani jagoran kungiyar ƴan kasuwa bayan da aka yi arangama tsakanin wasu bangarori guda biyu na kungiyar ƴan kasuwar. Salamun Mun Barma na tafi da ƙarin bayani.
Kungiyar ƴan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje Import Export wacce Alhaji Sani Shekarau Garo ke shugabanta na ɗaya daga cikin kungiyoyin da suka buƙaci magoya bayan su halarci zanga-zangar da kungiyoyin fafutuka suka shirya a ranar Larabar da ta gabata don nuna rashin jin daɗi akan kuncin rayuwar da suke zargin gwamnatin Isu Muhammadu da jefa al'ummar Nijar a ciki. Sai dai a washegarin wannan zanga-zanga hukumar ƴan sandan farin kaya ta cafke Alhaji Sani Shekarau bisa zarginsa da hannu a wani artabin da ya shiga tsakanin magoya bayansa da na wani ɗan kasuwar da ake ganin na hannun daman masu mulki ne, lamarin da ya harzika magoya bayan Sani Shekarau har suka rufe shaguna a wannan Juma'a suna masu buƙatar hukumomi su sako shi. Habibu Yayi na daga cikin masu wannan tarzoma.
Mu huto dai ne kawai presidentinmu da kuma Sani Shekarau da kuma Yakuba, saboda su ne muka huta. Muka huta dai ne mu gwada kaman sa bashin ranmu. Mu muna so a sake su ne da maza-maza. Mu muna so a saka mu na shi fi sabilillah.
Wata mashiyar ƴan sanda da na tuntuɓa akan wannan magana ta tabbatar min cewa cafke jagoran ƴan kasuwar Alhaji Sani Shekarau na da nasaba da artabin da ya faru a ranar Laraba 21 ga watan Disamba a kasuwar Grand Marché. Sannan majiyar ta ƙara min da cewa wannan wani mataki ne na ci gaban bincike domin gano zahirin abin da ke ɓoye bayan wannan al'amari. ‘Yan kasuwar da ke hada-hada a kasuwar Grand Marché sun koka akan halin kuncin da ‘yan kasuwar da ke shanye kaya a kewayen wannan kasuwa suka fada. Duk kuwa da cewa an rusa shagunan su a yayin ayyukan rusau din da gwamnan Yamai ya gudanar a watan Agustan da ya gabata.
Nan bayan garin Marshe kenan, mu ƴan garin Marshe bamu da yanci komai. An kama ka da kayanka zaka biya 24 million zaka biya. Kuma kama ka alike akan banza ga masu iyali, ga su da komai da komai. Ga kuma garin babu wani abu. Garin yayi abubuwa sun shiga cikin juna. In baka biya 24 million akai ka can central, abubuwa sun yaba.
Ya zuwa yanzu hukumomi basu ce komai a hukunce game da abin da ake zargin Alhaji Sani Shekarau da aikatawa ba, yayin da magoya bayansa ke cewa za su ci gaba da gwagwarmayar ganin an sallame shi ya koma cikin iyalinsa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraro a gyara zama ga Jummai Ali da shirin nan na tsintsiya.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da gabatar muku da tattaunawa da wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikaraye da shugabannin kungiyar gidauniyar zaman lafiya da ake cewa Global Peace Foundation da Turanci, Malam Haliru Abdullahi Maraya da Reverend Joseph John Hayat, da kuma shugaban wata kungiyar da ke bugawa jama'a waya domin ba da gudunmawa a kan yadda za a fahimci juna a zauna lafiya, Malam Najib Tsafe. Kuma a yau shi Malam Najib Tsafe shi zai ci gaba da maganar da ya faro a makon jiya.
Idan ba maraɗe ya gaba gobiri misali wanda ke tsibiri ko tawa za ka ga yana girmama shi a matsayin cewa kai bawana ne kai kaza ne, akwai wasanni na mu'amala da ƙauna juna a tsakankaninsu. Yadda za ka ga ila a gida ɗaya akwai wanda ba musulmi ba, akwai wanda yake musulmi. Ni daga nan na tafi na je har fadan sultan na maraɗe, na shiga har tsibiri, na je fadan sarkin gobiri na tsibiri. A cikin ‘yan uwanshi akwai wanda yake ba musulmi ba, amma babu wata tsangwama, babu wani nuna cewa a yanzu shi ba namu bane ko wani abu makamanta haka. To idan aka dawo da mu'amala da yauƙaƙa zamantakewa, in baka mu girman da Allah ya baka a matsayinka da kai Isa, shi wannan a matsayin shi na John in bashi girman da Allah ya bashi, za a zauna lafiya. In muka dauki koyi da irin shugabanninmu na farko irin su Ahmadu Bello, ta cikin gidan shi yake bi ya wuce ya tafi masallaci, sai ya tsaya. Akwai wani mutumin shandam da ake cewa na ministan shi ne, gashi gidan shi yana bayan masallacin Sultan Bello, amma zai wuce ya tafi masallaci sai ya tsaya san gaisa kan ne da wato mu'amala mai kyawu da rike juna da daukan mutum a matsayin mutum, ka bashi girman da Allah ya bashi, shine abubuwan da za su ci gaba da kawo mana zaman lafiya. Kamar yadda Malam Raya ya bayani, wani lokaci inda matsalar take sai a ce an zo an tara jama'a a cikin birni, za a zo wai a magana akan zaman lafiya, alhali waɗanda suke rigingimu suna wurare daban-daban inda su basu ma san me ake yi ba, basu ma san me ake yi ba. Kila wata kungiya ce za ta shirya don neman wani abu ko kuma kila don neman wani biyan buƙatarta. To ni abinda nake gani shine kyautata mu'amala tsakaninmu, kowa ka bashi matsayin da Allah ya bashi, shine abinda zai kawo mana cigaba.
bari in koma wurin Sheikh Halur Maraya wanda da farko mallan kai magana irin na zagaye kai bayani yadda kuke zuwa ku ga al'umma kun jajje wasu gurare shin wace ku gudunmuwa ce kuke sa ran su mutanen su baku wajen ganin kun yi nasara akan wannan sako da kuke kai musu
wato mu babban gudunmuwar da muke so mutane su bamu shine tunda dai mutanen nan akwai musulmi a cikin su akwai kristoci a cikin su to wallahi Malam Isa babban gudunmuwar da mu muke nema a gurin mutane shine su kristoci su tafi da rayuwar su a bisa koyarwa addinin kristiyanitin musulmi su tafi da rayuwar su a bisa koyarwa addinin islama idan aka yi haka Malam Isa ai ba magana sauran tashin tashina
ban gane ba malam
to misali abin da yake faru yanzu farko zaka gani ainihin tushen rikici yakan faro ne daga yada jita-jita to idan musulmi ya tafi da rayuwar shi a bisa islamin shi zai yada jita-jita idan krista ya tafi da rayuwar shi a bisa koyarwar christianity shi zai yada jita-jita sai abin da yakan biyo baya bayan yada jita-jita shine daukar doka a hannu misali sai kaji an ce ai an kashe musulmi a Enugu ka fahimta ai kawai sai ya yadda shi kuma bai bincika ba misali musulmin wani wuri da ya dauki wannan jita-jita to sai ya samu kristan da ke kusa da shi shi ma sai ya bugi kaga nan yanzu me ya dau doka a hannun shi sannan bayan ya dau doka a hannun shi ya hukunta wanda yake bai yi laifi ba ko da ma misali wanda ya kashe musulmuncin a wani wuri da gaske ne misali ai wannan krista na wannan wuri ba shi yayi ba sannan kuma ko da shi yayi da dokar kasa da dokar addini bata yadda cewa mutum ya dau doka a hannun shi ba bata yadda cewa mutum komai alakar ka da shi a wadin ya aikata laifi ya zama na cewa an maka hukunci a madadin shi ba haka nan ma zaka ga cewa su ma idan misali a wani bangare sai ka ji cewa ai an kashe krista su ma kawai sai ka ga kristan wani guri su ma sun samu musulmin da ke kusa su ma sun bugi kaga wannan yanzu sun dauki me sun yi amfani da jita-jita ta sa su me sun dauki doka a hannunsu sannan kuma sun hukunta wanda ba shi ne ya yi laifin ba domin wancan musulmi da ya kisa a wani guri wannan musulmi yanzu da aka buge a nan ba shi ne ya yi ba to idan aka yi wannan to babu shakka za ka ga cewa abubuwa za su dawo na zamantakewa tare sannan za ka gani addinin islama ya faɗi cewa lallai kashe ɗan adam ko krista ko musulmi ko wanda ma bai yadda akwai Allah ba haka kawai ka kashe shi laifin mutum kamar ya kashe dukkan mutanen da Allah subhanahu wataala ya halitta ne da wanda zai halitta anan gaba ma'ana huima gaba ɗaya dan adam gaba ki daya to kaga duk wanda ya tafi da koyarwar sa rayuwar sa bisa koyarwar addinin islama ba zai haka ba sannan addinin nan guda biyu zaka ga ne wanda sune manyan addinai da ake a Najeriya kowannen su yana bada matukar muhimmanci akan makoci makoci yana da haƙi shin makocin nan addinin ku daya shin makocin nan addinin ku ba daya ba kabilar ku daya ko kabilar ku ba daya ba zaka ga cewa ko ta wajen kiyaye haƙin makwabtaka idan mutane suka karbi koyarwa addinan su suka aiwatar babu yanda za a samu tashin tashina so da haka mu babban gudunmuwar da muke so mutane su bamu shine cewa su taimakawa kansu da duk mu gabaki daya
akwai wani abu da mutane za su sare cewa kun je kun samu mutane kun kai musu sako kuma sakon nan zai amfane su ma kila kafin ya amfane ku tunda in za a rikicin a cikin su zai akwai alamu na cewa su mutane da kuke kai waɗannan irin sakonni na zaman lafiya suna fahimtar ma sakon da kuke kai musu
jama'a da muke kai musu wannan sakonni suna fahimta kuma suna karba babban abin da muke fuskanta ba wai ba a karba sakonnin bane zaman lafiya fa kaman abinci ne don ka ci abinci a makon da ya wuce kada ka ce wannan mako ba za ka ci abinci ba ka sha ruwa jiya ka ce yau tunda na sha ruwa jiya ba zan sha yau ba aikin zaman lafiya tana neman kowane rana a dinga tunasar da juna kada ka manta yaron da dama shekaran shi 10 jiya mai yiwuwa yau ya canza shekara ya zama 11 wanda shekaran shi 17 jiya mai yiwuwa yau ya zama 18 to haka mutane suke girma wato abinda ka faɗa jiya a sake nemi hanyar da za a sake fasatawa wasu yau a fasata gobe a fasata jibi a fasata gata mako mai zuwa shekara mai zuwa wasu lokaci kamar yadda malai ya bayyana shi yasa mu a kungince muka ce ba mu san irin aikin zaman lafiya nan da a Najeriya sai an je an kashe wani sai a ce an je a magana zaman lafiya a'a a bi mutane ana maganan zaman lafiya tun ma ba ma samu dalilin rashin zaman lafiya ba. A bi mutane a ce ku girmama juna tun ma ba samu wani yare na wani ba. A bi mutane a tunashe su da cewa darajar da ke akwai albarkan da ke akwai idan ana zamantakewa. Kaga in mutane sun fahimci wannan ba za su ma bari ma ya faru ba. To idan ana wannan kaga yana ci kuma aikin nan nayi amma to jihar mu na da fadi, arewacin Najeriya na da fadi, kasan mu na da fadi, akwai jama'a. Wannan aiki ba da sauki ba kuma kungiyoyi da suke aikin zaman lafiya kullum mukan ga musu a namu kungiya mukan ci a babu goni babu wanda zai iya yi shi kare dole ne kungiyoyin ma in za a haife su a haife su da yawa wadannan sun kama wannan bangare wadannan suna wancan bangare wadannan suna wannan bangare wadannan kuma sun fuskanta ka gani idan an ce kungiya daya ne to kamun ta fita kauye daya ta je na biyu ta je na uku mai yiwuwa kauye na shida da bakwai sun barke amma idan yanzu suna na daya na biyu wata ma tana na goma na tara wasu suna na shida na biyar kaga kamun ka san sai gan aikin ya ci sai haka za a yi ta girma to wasu lokacin ba a kan so a yi wannan an fi goma ce a yi fitinan sai a fito da kuɗi a je a saya masara da ya lalace ko kuma a ce ai an ba wa sojoji ko an ba wa yan sanda wanda ni a bayanin da nake yawa jama'a a kauyenku in akwai abin da ya kamata ku yi shine ku taimaki kanku ku zo na lafiya idan kun bari an kawo fitina ko fitina ta taso har kun kashe juna kun kona gidajen juna to abin da za a yi muku shine za a kawo yan sanda ko kuma jaman tsaro su zo su zo na dandanawa ya nuna zaman jaman tsaro ba alheri bane sai dai ma ya kawo muku damuwa domin jami'an tsaro nan da ya bar gidan shi wata biyu da sun wuce yana gadiya nan yana gadiya can da ya zo garin ku bayan an dan samu kwana biyu ba a ji yana labari an kashe kowa ba shi ma jikin shi ya tsami yana da damuwa abin da zai fara shine sai fara tsare mutane a hanya ba aikin da ya kawo shi kenan ba ya zo ya hana fitina ne amma ya koma ya canza wani abu daban daga nan ya cuce yayanku ko yayanku mata ko kuma yayanku da ba za ku yi tunani ba duk wadannan abubuwa suna faruwa sai ka gani idan an zo na lafiya za a hana abubuwa da yawa faru ka gani jami'an tsaron nan sai su koma su kare inda za a samu fitina amma to in ana ta yau an kone gidan wani yau an kashe wani yau an yi kaza abin ma sai rikitar ba wanda zai iya nazari mai kyau hanyar da za a bi to mu a kungiyance za mu ce mun godewa waɗanda mun yi aiki tare da su domin mun gan canji a cikinsu kuma muna samun rahoto da yawa masu kyau domin aikinmu fa mukan yi shi har da ma taimakawa waɗanda ba su da ƙarfi a wuraren ko za su yi wani abin da zai samu biyan bukatunsu domin ka gani ba za ka yi magana kawai baka sa maganar ka cikin aiki ba to ana muku a kungiyance mukan so mu yi mu aikata
ma sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba a halin yanzu kuwa a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba a huta lafiya
To ma sauraron mu ga Ibrahim Kalmasi Garba da Zauren Dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar kullun ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Daidai lokacin da ake yanayin murnar Kirsimeti da jiran sabuwar shekarar miladiya, an samu karancin man jirgin sama a Najeriya da hakan ya sanya kamfanin fetur shigo da fiye da litar man jirgin miliyan 38. Ministan zirga-zirgar jirage Yaji Sirika ya ce matsalar ta wucin gadi ce.
Ba ya kamata a gaggawa fara yin shi wannan man a Najeriya. Da ana yi a Kaduna ana yi a Port Harcourt.
Kwamitin rikon PDP ya azalakin mutuwar DSP Alkali Muhammad Azafin Zibas kan yadda jami'ai suka yi da PDP da hakan ya sanya ƴan banga aikata ta'asar. Abdul Ningi na daga shugabannin PDP da suka yi shiru na minti ɗaya don jiyayin kashe ɗan sanda.
Alƙali na san shi, abun bakin ciki ne, shi yasa ba magana do or die ko tilas a ci zabe.
Tuni ma dai babban suyetan ƴan sanda Ibrahim Idris ya kafa kwamitin binciken laifuka 70 da aka tafka a jihar Taribas. Kuma tuni ƴan sanda suka damƙo su daga waɗanda suka yi kisan gillar da ta kai ga rashin imanin datsa kan marigayin. Majalisar dattawa ta gole sanata Indume kan ikirarin sa na za a iya dawo da sunan mago don tantance shi ga shugabancin EFCC. Gwamna Erufai ya yi alwashi kwanta da duk wata fitina a jihar Kaduna biyo bayan kone-kone a kafancin. Nasura da mai kamerar Amurka daga Abuja. The Voice of America.
Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Rabaran Ɗanjuma Adamu na majami'ar Ekwa Bishara Hausa Lambawan Kano da sakataren kungiyar jama'atu Nasirul Islam Sheikh Dr. Khalid Aliyu Abubakar ga rabaran dan Juma'a Adamu.
To madalla, kamar yadda nake bayani a baya cewa Allah ya ajiye mu a Najeriya, a Najeriya ma arewaci kuma ya ajiye mu kabila daban-daban. Allah yana son haka kuma yana son zaman lafiyar mu. Da haka mu gujewa karkashe juna. Kashe mutum maganar Allah ta ce a cikin littafin At-Taurat ta Musa cewa kada kai kisan kai. Ubangiji Allah yana kyamar kisan kai kuma zai dau hukunci akan masu kisan kai. Da haka yana kira gare mu, Kirista da Musulmi, Fulani da sauran mu sani cewa mu halitta Allah ne kuma Allah ya ba kowa harshe da al'ada domin ya rayuwa irin wanda zai bauta Allah da ita. Daga ƙarshe duka ina so in ja hankalinmu ga zancen ita kanta hukuma. Idan magana ta zo gare ta irin wannan, su tsaya su yi gaskiya, su yi adalci, su tsaya su dubi wane ne aka zalunta kuma menene hukuncin mai zalunci, sai su dau mataki akan irin haka. Wanda yake da gaskiya su bashi gaskiyarsa su yantar da shi. Kada ya zama su kuma ya zama musu wani abu wanda yake ka zo da gaskiyarka a mai da kai ne mara gaskiya. To ina ganin irin wannan ma yana kawo irin wannan tashi-tashi a hankulan. Wani zai ka in ya zo ba za a yi masa adalci a hukuma ba, to gara shi ya dau hukunci da hannunsa. To shi da ya dau dokar da hannunsa ya yi laifi. Hukuma kuma da ta nuna rashin adalci cikin hukunci ita ma ta yi laifi duka a gurin Allah. Hukuma ta sani Allah ya dora ta domin ta yi adalci. Mu da muke karkashin hukuma mu ma Allah ya ajiye mu karkashin ta domin mu yi biyayya da ita. Idan mun yi haka za mu zauna lafiya. Fatana da addu'ata ga kasar mu Najeriya mu zauna lafiya. Fatana da addu'ata ga kasar mu Najeriya mu samu zaman lafiya ta wajen kwakwaran shugabanci. Ina so in maimaita abin da na faɗa akan shi shugaban kasar mu. Mu sani Allah ne ya bashi, ba ƙarfin kansa ba, ba ikon kansa ba. Aiwa da Allah baya son sa da shugabancin Najeriya nan, sai mutum na sau nawa ne ma. Kuma Allah da ya ga ba lokacin ba ne, bai bashi ba. To bari mu taimaki shugabannin mu na kasar mu Najeriya da addu'a. A kowanne yanayi mu roki Allah da zuciya ɗaya ya ba shugabannin mu hikima, ya ba su ikon aikata adalci a bisa gare mu da mu muke karkashin su. Na fata Ubangiji Allah ya dauki shugabanci. Ni mai magana saboda dan Juma'a Adamu Ekwa Bishara Hausa Lambawan Kano. Nagode.
Shi ma Sheikh Khalid Abubakar ya ce zaman lafiya ne ginshikin cigaba.
To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sako na faffada shine akan lafiya da kuma zaman lafiya. Zaman lafiya al'amari ne wanda yake mai matukar muhimmanci kwarai da gaske gaske. Kusan ba a cin nasarar rayuwa sai da zaman lafiya. Ba ka iya more zaman gidanka sai da zaman lafiya. Ba ka cin nasara a kasuwarka sai da zaman lafiya. A ofishinka sai da zaman lafiya. A gonarka sai da zaman lafiya. A makotakanka sai da zaman lafiya. A zamantakewar al'umma sai da zaman lafiya. Da haka zaman lafiya wani al'amari ne wanda yake mai matukar gayar muhimmanci da ya kamata in muna son tattalin arziki ya bunƙasa sai da zaman lafiya. Ilimi ya bunƙasa sai da zaman lafiya. Harkar kiwon lafiya sai da zaman lafiya. Harkar tsaro ma su kansu masu aikin tsaron suna buƙatar wato zaman lafiya. Uba na buƙatar zaman lafiya, uwa na buƙatar zaman lafiya, 'yan makaranta, 'ya'ya, dangi da duk ma'aikata, kai ko gidan rediyo kake kana buƙatar wato zaman lafiya. Da haka a zauna lafiya shi ne al'amari wanda yake mai matuƙar muhimmanci. Kuma lallai-lallai ina sake jaddadawa, musulunci ma'anarsa zaman lafiya wurin miƙa wuya zuwa ga Allah a yi bauta. Shi yasa sallar sama shi ne assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata gare ku. Ko sallah mutum ne idan sallama yake hannun dama ya sallama a hannun gwiwa, kun amintu da barin cutarwa ta can ma kun amintu, kai ma kuma ka amintu da barin cutarwar kowa. Da haka muke kira da babban murya cewa lallai-lallai a wato zurfafa tunani a zauna lafiya. Bugu da ƙari, alhamdulillah Allah ya kawo mana canji na gwamnati, wanda wannan canji alama ce da take nuna cewa in Allah da al'amura za su zo su ci gaba. To amma fa gwamnatin nan ba za ta samu nasara ba ita ma sai da wato zaman lafiya. domin an amura sun tabarbare a kasar mu. Ilimi ya tabarbare, kasuwanci ya tabarbare, tsaro ya tabarbare, kiwon lafiya ya tabarbare, harkar gona ta tabarbare, harkar ilimi ta tabarbare, harkar kasuwanci ta tabarbare. To dole ana buƙatar mu zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu goya wa gwamnatin nan baya akan ta samu daman ta aiki don a samu bunƙasar zaman lafiya. Wannan aiki ne wanda yake ne gayar muhimmanci. Dole mu yi haƙuri da juna, dole mu so juna, dole mu yi rangwame wa juna, dole mu yafe wa juna, dole mu taimaka wa juna, dole mu tallafa wa juna, dole mu mara wa juna. Duk waɗannan ana buƙatar su don a samu wato cikakken ci gaba. Don haka wannan al'amari ne mai gayar muhimmanci. Kuma lallai-lallai duk yadda za a yi, ina kira da babban murya ga dukkan musulmi, iyaye ya tabbata sun sa tarbiyyar 'ya'yansu ka'in da na'in a gaba. Lallai-lallai maganar tarbiyya babu gudu, babu ja da baya. Iyaye ya yi himma ƙwarai da gaske gaske. Kuma lallai wani yana makaranta, in ya dawo to ya tafi sana'a, kuma uba ya tabbatar da ina ɗansa ya je, ina ne bai je ba, da waye ke harka, waye abokinsa, ya sa ido. To da haka ne za mu tada 'yan baya waɗanda suke nagartattu masu tarbiyya, waɗanda za su iya zuwa su riƙe matsayin magabata al'amura, wato su ci gaba.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Kafin mu karkare ga takaitaccen labaran duniya.
A yau Asabar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce dakarun kasar sun karɓa ikon wani sansanin kungiyar Boko Haram da ke cikin dajin Sambisa wanda ya kasance tun gagama yakan. Shugaba Buhari ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da ya fitar, inda ya ce kwace wannan sansani wani sabon babi ne a yankurin da ake yi na murƙushe mayakan kungiyar waɗanda suka mamaye dajin mai girman kilomita 1,300 da ke arewa maso gabashin jihar Borno. Sai dai sanarwa bata ce komai ba dangane da makomar shugaban kungiyar Abubakar Shekau. Hukumomi a Tunisia sun kama wani ɗan uwan mutumin da ake zargi da kai hari a birnin Berlin da ke ƙasar Jamus, da kuma wasu mutane biyu da ake zargi 'yan kungiyar IS ne. Waɗannan mutane uku ana zargin su ne da alaka da Anis Amri, a cewar ministan cikin gida a Tunisia. Ana kuma kyautata zaton suna da alaka ta kud da kud inda suka kitsa harin na Berlin, a cewar wata sanarwa da ma'aikatar cikin gida ta Tunisia ta fitar. Rahotanni sun ce an kama su ne a jiya Juma'a. Firayim ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya fara ɗaukar matakan diflomasiyya kan ƙasashen da suka goyi bayan ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ya nemi Isra'ila da ta dakatar da gine-ginen da take yi a yammacin kogin Jordan da kuma gabashin birnin Kudus. A yau Asabar firayim ministan ya umarci jakadan New Zealand da na Senegal da su koma ƙasashensu domin tuntuɓa. Ƙungiyar ECOWAS ko kuma sai da yawo ta ƙasashen yammacin Afirka ta yi barazanar yin amfani da ƙarfin to wajen kawar da gwamnatin shugaba Yaya Jame na Gambiya, in har ya ƙi sauka daga kan mulki idan wa'adinsa ya ƙare a watan gobe. Shugaban ƙungiyar ta ECOWAS ko kuma sai da yawo Masar Alan De Souza ya gaya manema labarai a jiya Juma'a cewa an tanadi dakaru na musamman waɗanda suke cikin shirin kota-kwana. Ya kuma ƙara da cewa an zaɓi ƙasar Senegal a matsayin wacce za ta jagoranci kawar da gwamnatin ta Jame, domin ita ce ƙasa da ke kewaye da Gambiya ta ɓangarori uku. Kodayake a baya ƙasar ta Senegal ta ce matakin soji shi zai kasance zaɓi na ƙarshe a wannan rikicin siyasa na Gambiya.
Masu sauraro, da wannan muka zo ga ƙarshen shirinmu na yau. Ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan a dandalin voa.com ko kuma a voahausa.com. Gobe da safe idan Allah ya kai mu za mu sake fitowa ta rediyo da ƙarfe 6 agogon Najeriya da Nijar. Yanzu a madadin Muhammadu Lalo da Chibahiro Diodone, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya.